الرحيم. اسمعني. طيب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. باك يا أخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى سادواء وانا سافيا تلاهدي يو أشرين لأيا دوات رمضان باهجر منذ صلى الله عليه وسلم شكرا دقودة لريهو دا أربعين دا بيار وان دي داتي دا يو تلاتين دا قودة ديني تلاتين دا ايا قوتا اوكو هجرا ميلادية دبو بيو دا عشرين دا هدو شي قبالة كراتو من تفسيرين القرآن ميجرما دا قوانا ما صلاتي نامو مي البركة ما صلاتي ميتي لكينا انغور بولاري انا انشكين غرين قنبي فاجر جهر قنبي منا ركو الله سبحانه وتعالى يقارا وانا غرين نامو البركة kafin haka akwai tambayoyi kaman guda uku. Mai tambaya na farko tana cewa taji wani malami ya ce idan mace ta yi sallah kafafuwanta a bude ba ta da sallah, ya kuka ji fatawan ta yi go? To a da farko akwai maganganun malamai da dama dangane da wannan matsala. Zance mafi inganci shine ana so idan mace za ta yi sallah ya zamto ko ina dinta na rufe in banda tafukan hannu da fiska, wanda shi ne abinda ba al'aura ba. Al'aura kuma kala biyu ne, akwai babba akwai karama, namiji ne ko mace haka hukunci yake. Al'aura akwai babba akwai karama. To daga cikin abinda yake ba al'aura ba ne ba a wajen malaman malikiya da kuma dewa daga cikin malamai wanda kuma akan wannan ra'ayin muke, shi ne fiskan mace da tafukan hannunta ba al'aura ba ne ba, rufe shi mustahabi ne. In an rufe akwai lada ya halatta, yana da kyau, amma wanda bai rufe ba kuma ba shi da zunubi. Ina fata an gane cewar wajibi ne wannan fatawa ne na waɗansu malamai wanda su ne suka fi ƙaranci a cikin malamai. To dangane da ta ƙafa, rufe shi abu ne mai kyau a sallah, amma ya kai sallan kafa a bude ba ana nufin sallan ta baci bane sai an sake. Wannan shi ne fatawan maluma da dama a cikin littattafai da yawa. Daga cikinsu akwai Imamu Nawawi, Allah mishi rahama, akwai daga cikin kagan shi dan Shafi'iyya ne, akwai malaman Malikiya, akwai malaman Hanaf. Insha Allah a takaice dai ba wai mace za ta sake sallah bane ba. Na'am. Ita tana nufin ya ce wa bude kafa kala biyu ne, akwai lullubewa, akwai kuma raba kafofi haka a sallah, ta kuma su sallah kafansu a haɗe haka ne ko? To sai yake cewa to kila ɗaya daga ciki ne, to kowanne ɗin ne ma ba zai bata sallah ba. Yawa bude kafa in ma ba a rufe ba ne ba, ko kuma ba a raba kafofin ba, wanda sallan da annabi sallallahu alaihi wasallam annabi bai taba hada kafofin shi a sallah ba. Ina fata an gane masaban ahlus sunna ba a hada kafa a sallah, duk da akwai maganganu da ake yi ne cewa akwai bambanci tsakanin sallan mace da namiji. Babu hadisi akan wannan abu, domin annabi yayi sallah kuma yace sallu kama ra'aytumuni usalli, ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina sallah. Shi kuma annabin an aiko shi ne wurin maza da mata, ba annabin maza bane kadai, duk abin da yayi ya shafi mace ya shafi namiji. ina fata an gane kaman cewar mace ba za ta bayyana karatun sallah ba wannan ba gaskiya bane ba mace za ta bayyana karatun sallah ina fata an gane to in ta boyewa take boyewa tana sallah daki ba kowa ina fata an gane yawa abinda ake magana shine idan tana sallah wurin maza inda ba muharramanta ba wace yi kasa da muryar ta daga da muryar yanzu mata har wazi suke ko ba haka ba karewar daga murya kenan ko an samu wani dan neman tashi hankali ma yanzu matansa ne ke ja masa baki a tafsirin shi saboda tsaban ganganci kawai mala da son zuciya kuma ba wanda ya magane shi sai bafa hotoro bafa hotoro yace kawai yana neman followers ne a social media ka san duk abu ya zama controversial sai ka samu followers da yawa amma wannan iskanci ne kawai abinda wannan malamin yake an yi mata masu ilimi matan sahabbai da tabi'a da atba'u tabi'ina ga su asma'u bintu usman bin fodiyo ba su taba zama wai ga matar sa na wai tana ja masa baki haba dan Allah tsaban neman suna yayi suna kuma gaskiya labarin shi yayi duko ina ya samu biyan bukata wannan iskanci ne gaskiya wuce gona da iri ne a shari'a a koci take tambaya za ta iya fidda zakar fidda kai tun yanzu saboda sauri wannan ta shirya fa nake ga to amsa shine zaki iya fitarwa an gane ko zakar fidda kai wasu daga cikin malamai sun ce ana fidda shi matukar watan Ramadan ya kama a cikin kowane kwanaki amma an fi so a fitar da shi kwana biyu kafin sallah daga nan zuwa har wayewan garin sallah shine lokacin da aka fi so an gane daga 27 na Ramadan 27 28 29 har zuwa 30 abinda yan Najeriya ba sa son ji a ce za a azumi 30 bana ma 30 za a yi idan Ramadan zai kare fa sahabbai kuka suke yi mu Allah Allah muke kare gina ko saboda yanayin da ake cikin ne kuma ga zafi amma in zafi ne fa ku sani Saudi Arabia sun fi mu zafi ba zafin da ake a Makka yafi zafin da ake a Gombe an gane ko zafin da ake a kasashen Larabawa duka sun fi mu zafi suna da zafi ne na tsiya ba dan karam ba ga duk wanda ya je kasashen ya sani to fidda zakan fidda kai an fi so a fitar dai a wannan kwanakin daga nan har wayewan garin sallah amma in mutun ya fitar tun yanzu yayi amma da an fi so a bar shi zuwa dabla sallah din wannan kuma ta ce wani ne yake bin bashi sai zanto Allah ya karbi rayuwar shi ana bin shi bashi kai sori sai ya rasu to sai aka kaiwa wanda ke bin shi bashin wanda da ya rasu kana bin shi bashi ga kudin ka sai ce ni na yafe mishi wai yafe yawan yayi ya yafu ai ya wuce yafawa muhallin lubawa ma yayi ba yafewa kare ba ya halatta mutum ya rasu a yafe mishi bashi ina fata an gane yana daga cikin abin da ma ake so wanda ya rasu a yafe mishi bashi musamman in bai da karfi in yana da karfi kan a biya ka bashin ka kun fahimci wannan abin da kyau yawa ya rasu multimillionaire ne kai kana baka da karfi ka masa aiki bai biya ka ba kar ka wani fulaku ka yafe a biya ka kudin ka wannan yafi gaskiya dan an fi karfin abin amma wanda aka san bashi da hali yana daga cikin kyakkyawan mu'amala a ce an yafe masa bashin shi da ake bi to wannan sune tambayoyin guda uku Allah amsa mana ibadunmu kar mu manta mun shiga cikin goma na karshe a goma na dokin sallah ko wani yace min mallam ina da ne ake wannan abu yanzu da goman farko da na tsake da na karshe duk ɗaya ne kowa na ji a cikin shi kawai ta Allah dai karba mana ibadunmu a dage da ibada musamman cikin waɗannan kwanaki annabi ya kasance alaihi salatu wassalam kamar da tabbata a cikin hadisi yana daura damara ya zage damtse kara addu'an ibada da yake fiye da wanda yake a kwanakin 20 inda aka suka shude idan aka adage da addu'a musamman cikin kwanakin nan musamman dararen su kuma daren yana da falala fiye da kowanne dare a cikin shekara gaba daya goman karshen ramadan ba za ka sake sabon wani dare mai albarka irin su ba da falala sai in wani ramadan ne sake dawowa wanda ko ba wanda yake da tabbas ko yawa ba nawa muka yi ramadan da su ba ƙarisa da su ba ko ba a yi da su ba ma gaba daya wasu an fara da su ba a kammala da su ba kullum zaka ji an rasu to mu dage da ibada ba mu sani ba ko wanne ita ce ramadan din karshe Allah ta'ala ya karba mana ibadunmu za mu tashi a aya ta 50 47 mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 46 shekaran jiya yau insha Allah za mu tashi farkon aya ta 47 cikin wannan sura mai albarka suratul qamar na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على
subhanahu wa ta'ala yace innal mujrimina lalle mujrimai masu manyan manyan zunubai fi dalalin suna cikin bata mabayyani wasu'ur suna kuma cikin ainihin azaba suna cikin wutan jahannama ranan gobe kiyama as-su'ur ana fassara shi da hauka ana kuma fassara shi da zafin wuta to anan malamai sun fassara shi da ainihin zafin wuta innal mujrimin lalle masu manyan manyan zunubai masu manyan manyan laifuka waɗanda suka zake wa kaba'ira wacce ita ce babban zunubi ko manyan manyan zunubai kabira guda ɗaya kaba'ira da yawa to duk wanda ya afka cikin wannan fi dalalin yana cikin bata ko mabayyanin bata bi ma'ana ya kaucewa tafarkin gaskiya yana kan tafarkin halaka wasu'ur sannan kuma yana cikin azaban wutan jahannama Allah ya kiyaye Allah sai ya ce yauma yushabuna a ranan da za a dinga jan su finnari a cikin wuta ala wujuhihim akan fuskokin su ran tashin kiyama yan wuta za a ainihin kifar da su ne sai a rike kafofin su bayan suna kifan kafan za a rike ana jan su a ƙasa fiskan ne ke jan ƙasa madadin in an kama mutum ana jan shi za ga kafan shi ne ke jan kasa ko ba haka bane ba za a rike hannun shi ana ja za ga kafan ne ke jan kasa to amma ɗan wuta su za a kifa su ne kamar rudda ciki idan aka kifa su to kafofin za a kama kuma a daga ana jan su ya zama fiskan ne ke jan kasa kuma finnari kuma a cikin wuta ba akan yashi ba Allah ya kiyaye Allah zai ce da mala'iku su ce da su zuku masta sakar kudandane azaban wutan sakar ana jan su a kasan kuma sannan a cikin wuta akan fuskokin su kuma ana cewa da su zuku masta sakar kudandane azabar wutan jahannama kudandane azaban wutan sakar wanda kuka kasance kuna karyata ta a gidan duniya dama wuta tana da kofofi guda 7 da kuma sunaye guda 7 shugaban su gaba ɗaya ita ce jahannama ita ce tafi kowace suna daga ciki akwai hawiya wanda ta zo cikin qur'ani narun hamiya sannan akwai saqara akwai ladza akwai jahima nawa kenan jahannama sakara akwai ladza akwai jahima akwai hawiya gade guda biyar ko saura guda biyu wani sai kawo mana su kuma Allah Musa ne zai kawo akwai sa'ira shukran ya karo guda daya huda ma ba mu irgata ba a babu wailun wailun ba sunan wuta bane ba saura guda daya jahannama sakara ladza jahima hawiya hudama sai wanne sai sa'ira shukran guda bakwai to waɗannan wuta guda bakwai sune Allah ya ce a cikin suratul hijr laha sab'atu abawabin likulli babin minhum juz'un maqsum tana da kofofi guda bakwai kowace kofa kuma akwai kasonta da za a bata ranar gobe kiyama Allah ya kiyaye kowane bangare akwai abin da za a bashi jahannama idan bala'in ta yi bala'i fa ya kai da ita kanta ma tana cin kanta saboda masifa kawai kuma ita wutar jahannama kamar da mun sha fada wutan nan da muke gani a duniya kaga an kunna wuta wan zafin ta ya kai ba za ma ka zo kusa da ita ba musamman a ce kamar wuta ana gobara a ce tankin mai ya kama da wuta Allah ya kiyaye ko ɗan fire service daga nesa suke kashe wutan ba wai ko dan tsoron a samu explosion ba a zafin wutan ma ba zai bari ka zo kusa da shi ba to duk da wannan zafin da muke gani fa ɗaya ne cikin 70 na zafin jahannama ɗaya cikin 70 1 over 70 kenan sai da aka kasa zafin aka rage har sau 70 sai aka dauko guda ɗaya aka kawo duniya dan ƴan adam suna amfani da ita wurin dafa abinci da jin dumi da wane ne da kona abubuwa da narka abubuwa duk wutan da ke gidan karfe na sha gaya mutane idan mutum bai taba zuwa gidan karfe ba irin kamar a Lagos da wasu wurare idan kaga yanda wuta ke narka karfe iya adadin zafin wutan nan wai ɗaya ne cikin 70 na lahira Allah ya kiyaye to za a jefa mutum a ciki to matsalan wutan lahira kuma ba ta kashe mutum dan Allah ya ce karka mutu sai da ta shan wahala kawai kuma khalidin fiha abada Allah ya sa ba mu ciki misaran tashin kiyama inda wuta take ma ko ziyara kar Allah kai mutu ina fata an gane kar ma ka ce an ce wuta tana ce ta ni na yi nan shine ka tsallake amma ce kana da wasu zunubai za a kai ka wuta a wanke ka aika shiga uku Allah ya sa ba mu ciki Allah ya sa mu shiga aljanna a karon fari tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah ya ce za a ce da su zuku masa sakar ku dandani azaban wutan sakar to kaga daga cikin abin da ke sa a kifa mutane a cikin jahannama kamar da annabi ya fada daga ciki akwai laifukan harshe ya zama ka dika kama harshen ka kinke ki kama harshen ki harshe na cikin abin da annabi ya ce da Mu'adh bin Jabal ko Abu Dharr Ghifari ne kuffa alayka hadha Mu'adh ne ko kuffa alayka hadha ka kama wannan annabi ya nuna harshen shi sai shi yana mamaki yace ah yanzu dan wannan abun ma har za a kama mu da laifi akan shi annabi ya ce sakilatka ummuka me ya fassara shi da Hausa sakilatka ummuka za ka ji fassara kala kala ina fata an gane Allah ya ji kan Malam Jafar Mahmud Adam shine naji da Hausa ya ba wannan kalmar fassarar da ban taba jin irin ta ba kuma ta fi kowace kyau yace sakilatka ummuka tir da karancin fahimtanka ina fata an gane ba za ka mishi direct translation bane ba su larabawan ba haka suke nufi da shi ba wato mutum ne in yayin shirme me ya dace a gaya mishi kaga ai ba mummunan fata za a mishi ko a sharba ko a zagi babu shi a tir da karancin fahimta kai wani irin soko ne me yasa baka da fahimta ina fata an gane sannan matsayin sahabi kuma annabi ba zai taɓa masa mummunan addu'a ba musamman irin Mu'adh ibn Jabal yana daga cikin ambassadors na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to annabi yake cewa ai ba abin da ke kifar da mutane a cikin wuta akan fuskokin su aw alama na khairihim aw kasa illa hasaidu alsinatuhum sai abin da harshen su yake girba ya girbe wancan kin girbi wannan ga tsinuwa, ga la'anta, ga ba godiya, duk yana cikin abin da ke sa mutum ya shiga wuta da yawa. Shukuru ni'ima, duk kankantan abu in aka yi ayaba a gode, a yi addu'a, Allah kawo mai yawa. Ina fata an gane, domin saboda kar mu shiga jahannama Allah ya kiyaye. To Allah sai ya ce inna kulla shay'in, lallai inna in ji Allah, kulla shay'in kowane irin abu, babba ne ko karami, ka taba gani ko baka taba gani ba, ka taba ji ko baka taba ji ba, khalaqnahu mun halicce shi ne bi qadarin, a bisa kaddarawan Allah subhanahu wa ta'ala. Kowane abu mun halicce shi bi qadarin, bisa kaddarawan Allah. Allah shi ke tsara al'amura yanda suka dace, a lokacin da ya dace, a lokacin da shi ya ga daman faruwan abu. Duk wani abu da ke duniyan nan yana faruwa da bisa kaddarawar Allah subhanahu wa ta'ala. Duk abin da ya same ka ka ɗauka Allah ne, da sanin shi da ilimin shi, ya san abin zai faru tun kafin ya faru. Ina fata an gane, ya san faruwan abin tun kafin halittar alƙalami da shekara 50,000. Dan Allah ya halicci alƙalami ya ce da shi rubuta, ya ce me zan rubuta, ya ce ka rubuta duk abin da zai faru daga nan har tashin kiyama. A lokacin ko annabi Adam ba halicce shi ba, alƙalami ya dinga rubuta komai da komai, ba abin da alƙalami ya bari. To duk abin da ya faru ka ɗauka haka Allah ya ƙaddara, wannan zai sa maka peace of mind. Ina fata an gane, hankalinka ya kwanta, ba yanda ka iya, Allah ya rubuta sai abin ya faru. An gane ko? Idan har za ta shigo, dole fa sai ta shigo, sai dai ki haƙuri, Allah ne ya ƙaddara ya ta shigo. Malamu sai ce kamar ba su ji ba. An gane ko? Idan kuma Allah ya ƙaddara wani zai samu ɗaukaka ko zai samu arziki, sai ya samu ba yanda ka iya. Ina fata an gane, inda mun gane wannan da mun zauna lafiya. Wanne yana rage hasada? Shi yasa malamai suka ce shi fa mai hasada ba yana rigima bane da wanda yake wa hasada. Yanzu da Allah yake rigima, Allah dan me ka bashi wannan abu, ni ban yadda ba. Ina fata an gane, yau hasadar mu ta kai ga za a je gun boka ya fa lalata rayuwar mutum, a masa asiri, a lalata harkokin, saboda tsaban lalacewan al'umman nan. Malam Musa Adam mai hula yake ba mu labari, a nan garin ne fa, ba a wani gari ba, a nan garin dan a caba ne fa, Allah masa fatahi, dan a caba a wannan zafin azumin, a caba ba aikin wahala bane ba, a wannan ranan da ake ga kishirwa. To Allah ya masa budi, yana samun alheri, kawai yan a caba suka fara jin haushi. Aka ji aka masa asiri, idan ya fita zai yi ta yawo, ba wanda zai hawo mashin nan, haka zai wuni sai dai dawo gida, ba wanda zai tare shi. Ina fata an gane, ya rasa me ke faruwa, aka tashi aka tsaya ta hanyar da ya dace. Ashe sihirin da aka masa, duk yawon da yake masu ganin shi suna gani akwai fasinja a wayan shi, wallahi tallahi, duk inda zai shiga za a gan shiga mutum a bayan shi. Ka ji masifa dan Allah. To wani irin rayuwa muke dan Allah? Sannan ya ba mu labari kuma na biyu, duk shi malamu san ya gaya mana, ya ce na biyun kuma shago yake da shi, Allah ya masa buɗe shi ma, duk ya fi kowa ce yake a ariyansu, sai ya buɗe shago ya wuni, ba wanda ya zo, ba wanda ya zo, haka zai kulle ya gaji ya tashi an jima ya dawo ya buɗe, ba mai zuwa, bai faɗa da kowa ba, kayan shi bai ƙara masa kuɗi ba, ya rasa mai dalili, sai a zo a wuce a je shagon wani. Wallahi da aka zo aka fara bincike ta hanyar da ya dace, ashe duk wanda zai zo kawai da ya leƙo sai ga shagon a rufe, kullum shagon a rufe kawai za a gani, ko da yana ciki a zaune ba za a gan shi ba, za a ga kawai shago a kulle. Sai bayan an karya asirin ake tambayen shi, wani me yasa kullun shagon ka rufe ne ka? Me yasa kullun shagon ka rufe, baka zama baka kula da sana'anka? Yace wallahi kullun shago na bude. To irin rayuwar da ake a cikin society mu kenan. An gane ko? To dole mu ji tsoron Allah, shi ni'imar nan da ɗaukaka Allah ke bada ita. Haka Allah ya tsara duniya, in yatsun kama ba ɗaya suke ba. Suka ce ya ishe ka gane Allah da ƴan yatsun mutum daban-daban. To haka ɗan adam ma yake, yanda kamannin mu daban-daban, haka daukakan mu kowa da arzikin shi kowa da matsayin shi da inda zai je da inda zai kai ba wanda isa kuma ya hana to idan kaga wani ya wuce ka ba iyawan shi bane Allah ne yasa ya wuce ka da ka ta da rikici baka yadda ba to wallahi tallahi da Allah kake rigima an fahimci wannan abin da kyau to mu ji tsoron Allah subhanahu wataala inna kullu shay'in khalaqnahu bi qadari komai mun halicce shi ne bisa kaddarawa Allah ne ya tsara shi yasa hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam wanda hadisi ne sanadin shi jayyid kamar da imamu al-albani ya faɗa cikin silsilatu sahiha imamu bazzar ya kawo shi a cikin musnad daga abdullahi bin amr bin as Allah ya kara masa yadda hadisin amr bin shu'aib an abihi an jaddihi kale yace malazzarat hadhihi al-ayat waɗannan ayoyin da muka karanta innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur yawma yashabuna fi an-nari ala wujuhihim dhuqu massa saqar inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar kace waɗannan ayoyin ba a saukar da su ba illa fi ahli al-qadri sai cikin mutanen da ba su yarda da kaddaran Allah ba waɗanda suke rigima da kaddaran Allah ba su yarda ba akan su aka saukar da waɗannan ayoyin inji Abdullah bin Amr bin As babban sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan akwai wata ruwaya wace ita ma ruwaya ce Hasan ibn Abi Hatim ya kawo ta a cikin tafsirin shi haka Imam Tabarani cikin Mu'jam da sanadi wanda yake Hasan lishawahid manzon Allah ɗaya daga cikin sahabbai Abdullah bin Abbas Allah ƙara masa yadda wata rana akwai ana cikin Shaqa ibn Abi Rabah yana cikin manyan tabi'ai manyan almajiran sahabbai yace wata ran nazo wurin Abdullah bin Abbas a Makka yace lokacin da nazo na shigo haramin Makka haramin Ka'aba na haɗu da shi ya fito daga wurin a region Zamzam da suka haɗu ka san zuba kuwa sai inda region Zamzam take ba sai an yi famfuna da yawa har a wajen masallaci ana sha akwai bukatun ka san ta ina region take ina fata an gane har yanzu an san nan sai an rufe ta ne ruwan da yake kowane ruwa albarka hatta turawa waɗanda ba musulmai ba suka dauki ruwan suka tafi laf a UK da US da wane ne aka yi goje-goje aka ce babu ruwa irin wannan in zaka aje ruwan shekara dubu ba zai lalace ba wal haqu ma shaydal bihi al'adau makiya ne suke tabbatar da wannan abu kuma wani abun mamaki rijiyan fa rijiya ce kwaya daya amma shekaru dubbai ana iba ruwa har yau bai kare ba kuma ba zai kare ba idan ka san litan da ake iba a rana sai hankalinka ya tashi wannan wani irin ruwa ne haka kuma bulbula kawai fa yake ba wa daga teku yake ba duk ruwan Zamzam din da ke masallacin Madina fa iba ake daga Makka akai a tankuna yadda ka san tankunan mai suna supply mai haka ake iban Zamzam a tankuna ana kaiwa masallacin Madina ko anan baka taba ga ruwan Zamzam ya kare ba wannan zai nuna maka cewa duk abin da kake nema ka nema a wurin Allah ina fata an gane in Allah ya ce yes ba wanda ya sai ce ba haka ba in kuma yace no duk duniya ba wanda zai ce yes shi yasa annabi yake cewa ku nema a wurin Allah to sai yace na hajjul Abdullah bin Abbas a wurin region Zamzam yana fitowa yace wa qadib tallat asafil thiyabihi yace ainihin kasan tufan shi ya jike gila wajen shan ruwan ko kuma alawla ko wani abu yana nuna maka hatta siffan da ya ganshi ma bai manta ba kala yace sai nace da Abdullah bin Abbas qultu lahu kat tukullima fil qadri an samu wasu mutane fa sun fara magana game da kaddara wanda ba su yarda da kaddara ba sai Abdullah bin Abbas yace aw qad fa'aluha yanzu akwai mutanen da ba su yarda da kaddara ba qultu yace nace masa na'am kwarai da gaske rigima suke da kaddara ba su yarda ba kala sai yace to inji Abdullah bin Abbas yake cewa fa wallahi na rantsai da Allah ma nazzarat hadhihi al-ayatu illa fihim waɗannan ayoyi na cikin suratul qamar dhuqu massa saqar inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar waɗannan ayoyin yace ai ba saukar da su ba ma sai akan irin waɗannan mutanen waɗannan ayoyi guda uku yace akan su aka saukar da ita yace ulaika shiraru hadhihi al-umma waɗannan sune tsinannu lalatattu tambadadun wannan al'umma a samu a cikin musulmi wanda bai yarda da kaddara ba yana cikin shirarul khalqi inda Allah mafiya sharrin halitta a wurin Allah sai ce to fala ta'udu mardahum kar ku gaida su in ba su da lafiya idan an samu marasa lafiya a cikin su ba annabi ya ce aje gaiso mara lafiya ba to inda irin su ne ce kar ma ku je inji waye inji Abdullahi bin Abbas sai ce wala tusallu ala mautahum idan sun mutu ko sallah kar ku musu ta ga masu tauhidi malam saboda kana rigima ne da rukunan imani guda shida dai ka ce baka yadda da shi ba sai ce kar ma ku je ku musu sallah yace in ra'aytu ahadan minhum yace wallahi da zan ga ɗaya daga cikin su inji Abdullahi bin Abbas kanin manzon Allah fa kanin annabi ne da baban shi da baban annabi uban su daya ba kanin shi bane ba ƴaƴan bafanu yace in har na hadu da ɗaya daga cikin su in na hadu da ɗaya daga cikin su yace kafa'atu aynayhi bi asbu'i hataini yace sai na kwakule idon shi da wannan yatsun yana magana ne cikin fushi ba wadan zai aikata haka bane ba ina fata an gane kamar ka ce sina yanke kunnan naka wanda baya jin magana kaga ai ba yanke kunnan za a yi ba ko to abinda karwa ne ce Abdullahi bin Abbas zai kwakule ido yawa to Abdullahi bin Abbas yana fada ne cikin fushi to kaga saboda me saboda rigima da kaddara to hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam kamar Imam Muslim ya kawo shi a cikin ingantaccen littafin Sahih Muslim a Kitabul Iman ga yanda lafazin hadisin yake da sanadin shi har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda matsala ce da take da alaka da issue na kaddara yace qala haddathana Abu Khaisama qala haddathana Zuhair ibn Harbin قال حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن ابي بريده ابن بريده عن يحيى بن يعمر وحول السند قال وحدثنا عبيد الله ابن معاذ العنبري وهذا حديثه قال حدثنا ابي قال حدثنا كهمس عن ابن بريده عن يحيى بن يعمر قال يتي يحيى بن يعمر ياتي كان اول من قال في القدر بالبصره يتي فركم اسنم وند يفاره مغانا دان غني د قريه تقدرا ا cikin garin basra na kasan iraki ma'bad al-juhani sunan shi ma'bad al-juhani yace yazo ina ta qarya taqaddara to ya za ayi yace fan talaktu ana wa humayd ibn abdurrahman al-himyari hajjain aw mu'tamarain yace da ni da abokina Humaydu dan Abdurrahman Al-Himyari in an ci Al-Himyari in ka ji shi a cikin hadisi suna ne na wadansu kabilu a kasan Yaman Al-Himyari da muke magana Zulkarnaini yawa nace wasu malame sun ce daga wannan kabilan yake amma dai ba wai mun kawo ne a babin tattaunawa yace sai muka tafi aikin haji dan mu haɗu da wani daga cikin sahabbai wato su magabata tunda sahabbai suna rayifa duk wani matsalan addini aje a tambaye su to haka kai ma ya kamata ka zamo duk matsalan addini ko ma hadisan annabi ko ma qur'ani da sharadi kuma yaya sahabbai suka fahimci wannan aya yaya sahabbai suka fahimci wannan hadisin sai ka zauna lafiya amma duk wani tatsuniya da kwane-kwane bata lokaci ne yace faqulna muka ce laula qina ahadan min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ina ma in muka je aikin hajjin nan mu hadu da wani daga cikin sahabbai fa sa'alnahu amma yaqulu haula'i mu tambaye su dangane da abinda wannan mutanen suke fada fil qadari na qarya taqaddara yace fawfiqina fawfiqa lana abdullahi ibn umar bin al-khattab yace kawai sai muka dace muna zuwa kawai sai ga abdullahi bin umar dan gidan sayyidina umar dakhilan almasjida ya shigo masallacin ka'aba yace muna zaune muna cikin masallacin ka'aba muna ta kokari ina ma zamu ga wani sahabi kawai sai ga abdullahi bin umar ya shigo yace da abdullahi bin umar ya shigo yace fatanabtuhu ana wa sahibi sai muka sashi a tsakiya da ni da abokina ahaduna an yaminihi wal akhar an shimali dai a gefen hagu dai a gefen dama fadhananta anna sahibi sayakillu alkalama ilayya sai ne tsammanin shi abokin nawa zai bari ni in fara magana da Abdullahi bin Umar fa qultu sai nace ya aba abdurrahman ya baban abdurrahman wannan shine inkiyan Abdullahi bin Umar yace ya baban abdurrahman innahu kad zahara qiblana nasu yace wadansu mutane sun fito a yankin mu yaqra'una alqur'ana suna karatun qur'ani sun iya rera qur'ani kam wa yatafakkaruna alilma gashi suna neman ilimi suna bincike alittafai wa zakara min sha'nihim ya bashi labarin dukkanin halayensu da dabi'insu wa annahum sai dai fa su yazumuna suna yada cewon Allah kadara wa babu wani kaddara duk ƙarya ne kawai suna fadan wannan magana suna cewa annal amr unfun haka kawai abubuwa suke faruwa babu wani kaddarawa kokarinka ne zai baka abu da dabaranka da hikimanka ba wani kaddara ka san a cikin mutane fa akwai masu wannan abu yana ganin dabaran shi da wayan shi ne zai bashi nasara ba Allah ba idan wani ya samu kuma zai ya karya shi to aka ce masa su haka suke kala sai yace Abdullahi bin Ufa idhaliki tu ulaika idan ka hadu da irin waɗannan mutanen fa akhbirhum ka ba su labari anni bari'un minhum ni ibnu umar bani babu su har abada wa annahum bura'u minni haka nan su ma babu su babu ni har abada wallazi yahlifu bihi Abdullahi bin Umar law anna li ahadihim mithla uhudin dhahaban yace ya rantsa da Allah da ɗaya su zai mallaki dusan uhudu Allah mai da shi zinare fa anfaqahu yatiyar da shi kyauta yi sadaka ma qabila Allahu minhu hatta yu'mina bil qadari Allah ba zai karba ba har sai ka yi imani da kaddara kafin Allah ya karba kun fahimci na abin da kyau kun ga wannan maganar wane ne maganar sahabban annabi ne sallallahu alaihi wasallam daga ciki ya ba su labaru da yawa daga cikin abin da ya gaya musu shine hadisin jibrilu da jibrilu zo wurin annabi a majalisa ya zauna mishi tambayoyi a ciki ya ce da shi ka bani labari dangane da imani menene imani annabi ya ce an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadri khairihi wa sharrihi imani da Allah da mala'iku da annabawa da littattafai da ranar lahira kuma kai imani da kaddara alkhairi ko sharri duk daga wurin Allah ne an fance wannan abin da kyau to akan haka amma mu sani ana mu'amalantan Allah ne da kaddara na shari'a alqadaru shar'i akwai kuma alqadarul kauni misali mutum ba zai aikata wani aikin sabo yace to haka Allah ya kaddara mun sa ko masu irin wannan abu mutum ya sha giya ce Allah ne ya kaddara zai sha giya mutum ya sata ce Allah ne ya kaddara zai yi mutum ya duk kisan kai ma ce Allah ne ya kaddara za mu yi to irin waɗannan Abdullahi sayyidina Umar ya ba su amsa aka kawo mu barawo za a yanke masa hannu yayi sata dukkanin bincike ya tabbatar da iyaye laifi sayyidina Umar yace to a masa hukunci sai yace ya khalifa ai hakuri wallahi Allah ne ya kaddara zan yi wannan laifin yace a haka ne wallahi mu ma Allah ya kaddara mu yanke maka hannu kaga shikenan an raba gardama ko to a takeice Allah ya ba dan adam hankali kuma ya maka bayani kar kai abu kaza kar kai abu kaza zai kai ka zuwa ga halaka to kar ka aikata ka ce wa Allah ne ya kaddara wannan shari'a ba ta karba ina fata an gane amma ka yadda cewa dukkanin abin da ke gudana a duniya da sanin Allah da ilimin shi da kuma kaddarawan shi duk abin da ya faru da sanin Allah da kaddarawan shi karkata da hankalinka insha Allah zai zo ya wuce ya zama tarihi idan mara kyau ne idan mai kyau ne kuma ai roki Allah ya tabbatar da shi kar ainihin ya yanki ina fata an fahimta Allah sai ya ce wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar Allah ya ce wa ma amruna al'amarin mu inji Allah bai zamu ba illa wahidatun face kalma ɗaya ne tak shine wahidatun ai kalimatun wahida kalamhim bil basari tamkar kiftawan ido bi ma'ana idan Allah ya nufaci faruwan abu zai ce ne kasance kawai sai ya kasance idan ma arada Allah shay'an fa innama yaqulu lahu kun qawlatan fa yaqulu inji wani mai baiti wai idan Allah ya nufaci abu ya faru kalma ɗaya zai masa abin kawai sai ya kasance innama amruna idan arada shay'an innama amruhu idan arada shay'an an yaqulu lahu kun fa yakunu cikin suratu yasin Allah ya ce innama amruhu al'amarin ubangiji yanda yake idan ya niyan zartar da wani abu da ya ce kasance sai abun ya kasance an fahimci wannan abin da kyau to duk abin da ke gudana a duniya Allah yana da ikon dakatar da shi ko ya farar da shi a duk lokacin da ya ga dama a kuma yanayin da ya ga dama shine ma'ana wa amruna illa wahida al'amarin mu bai kasance ba illa wahidatun face kalma da tak kalamihim bil basar kamar kiftawa ido sai Allah ya ce
wa laqad ahlatna
subhanahu wataala yace wa laqad ahlakana ashya'akum haqiqa mun halakar da ire-irenku Allah na ga wa kafiran makka yace wa laqad haqiqa tabbas wallahi Allah sai da rantsuwa ya kawo harafin tawkidi har guda biyu ga lamun ga kat tabbas Allah na rantsuwa da kanshi ahlakana mun halakar da ashya'akum ire-irenku idan kafirci kuke ji da shi mun halakar da kafiran da su gabace ku shi yasa nake fada nake cewa duk wani abu da wani zai yi a duniya an yi wanda ya fi shi idan kudi kake ji da shi karuna ya fita kudi har abada ba za a yi mai kudin karuna ba kun san historians a yanzu suna cewa wai a tarihi wanda fi kawo kudi a duniya shine Mensa Musa Mensa Musa wani mutum ne dan kasan Senegal ko Mali ne cikin biyu tunda duk kasa ɗaya ne kafin Faransa ta raba su kamar mu da Niger kamar Adamawa da Kamaru to shi mai Samusa in kai googling za ka ga sun ce maka wai shine the richest mutum in the history of mankind wannan ƙarya ne wa a history dan Adam ba mai kudin mai Samusa an gane wani abin da kyau a history mu a iya sanin mu babu mai kudin karuna shine abin da Qur'ani ba mu labari ina fatan fahimci na abin da kyau karuna kudin da yayi har abada ba za a samu mai kudin shi ba sannan idan kafirci ne ba za ta ba irin Fir'auna ba idan imani ne ba za irin Sayyidina Abubakar ba as-Siddiq kaga ba ma magana annabawa ake ba a cikin al'umman nan Abubakar Umar Usman Ali kudin nan har abada sun tsare wa kowa duk bala'in ka sun tsare maka har abada har a gidan aljanna an fahimci wannan abin da kyau ka yadda da wannan yana cikin abin da ma imanin ka yana da kyau duk inda kai kokonto sahabi ya fi ka to imanin ka na da matsala an fahimci wannan abin da kyau to shine Allah ya ce mun halakar da ire-irenku mun halakar da Fir'auna mun halakar da Karuna to ku kuma su waye kananan shedaru in ji Allah sai Allah ya ce fa hal min muddakir ko akwai mai daukan wa'azi ko akwai mai daukan izina sai Allah ya ce kullu shay'in fa'aluhu duk abin da mabarnata za su aikata duk wani zaluncin da azzalimi zai yi duk cutar da mai cuta zai yi duk sharrin da mai sharri zai aikata fizzubur gira nan a rubuce a cikin littattafai mala'iku sun rubuta an aje shine ma'anar fizzubur afil kutub an gane ko wa kullu shay'in fa'aluhu dukkanin wani abin da suka aikata su masu laifi almujrimina din nan duk abin da kai kisan kai ne tsafi ne sharri ne hasada ne wane ne cin riba ne shan giya ne sabon Allah kala kala duk abin da zaka aikata dan wani bai sani ba to Allah ya sani fi zubur yana rubuce a cikin littattafai wani kesfa da ake gaya mana kwanan nan wanda ba bako bane a wurin irin su komanda irin wannan kesin wai mace ce fa mutum yana da mata biyu ɗayan ta fita a wurin ya mutu misali tana da yaro karami da ainihin ya zamo ya karba yana gidan shi a zaune yana wurin kishiyar kenan sai ya wuni bata bashi abinci ba in kaga ta bashi abinci to uban yana gidan amma in bayan haka yaron zai wuni da yunwa kuma da ce in ka gaya babanka sai ka ci ubanka yaro kuma yana tsoro tunda baba ya fita tunda safiya tafi neman halal sai dare zai dawo an gane ko kuma tana zuwa karatu da tafsiri da tahajjud duk da ita ake wala gwanda ma ta daina zuwa domin ina amfanin wa'azin to ina amfanin hijabin babu ina amfanin sallan daren da ake da tarbi da kaunta duka mai amfani su babu kuma yaro misali shi laifi mai dan shekara 4-5 misali dan Allah in akwai imani ko dan kafure ne bai kamata mishi haka ba dan shari'a ba ta haukan shi ba an fahimci wannan abin da ke saboda haka mu ji tsoron Allah wa kullu shay'in fa'aluhu in kina jin haushin mahaifiyarsa shine miki Allah ne aiko shi duniya ba mahaifiyar bace ta kawo shi ba haka bane ba to mu ji tsoron Allah a cikin gidan da jinmu ƴaƴan da ba naki ba ki sani duk abin da kike yi da Allah kike rikici Allah ne ya halice su Allah kuma ba abin da ya tsana yace bi hasbi mri'in min ash-sharri an yahqira khawl muslim da nasin hadisi na daga cikin mafi sharri dan adam wanda zai wulakanta dan uwan shi dan adam to bale dan adam din da ma dan yaro karami dan shekara 4 shekara 5 duk haushin mahaifiyar kuma fa ta bar miki gidan ma ki hakura mana Allah ya sauke wa ya sani makoki ka fidda ita dan duk wanda zai azabtar da yaro dan shekara 5 wallahi za ta iya asiri a kori mahaifiyar wallahi za ta iya to mu ji tsoron Allah wa kullu shay'in fa'aluhu fi zubur duk abin da suka aikata yana nan rubuce a cikin az-zubur littatafai wa kullu sagirin dukkanin karamin laifi wa kabirin da babban laifi mustatar an rubuce shi maktubun kenan mustatar idan ka manta ko kin manta mala'iku ba za su manta ba sun rubuta kuma sun nada littafin su aje sai Allah ya ce ni
innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maqad sidqin inda malikin muqtadi
Allah ya ce innal muttaqina fi jannati innal muttaqina lalle masu takawa wadanda suka ji tsoron Allah suka tsare dokokin shi ina yi bari na bari wanda in akai wa'azi yana shiga kullun su ba wanda zai shiga ta nan ya fita ta nan ba almuttaqina masu kokarin daukan dun matakan da za su dauka dan kansu shiga wuta mafi wanda yafi kowa wayo shine wanda yake kansa hisabi annabi yace mafi wayo daga cikin mutane alkayisu man dana nafsuhu wa amila lima ba'da almaut ya zama kafi kowa wayo da basira da dabara wise man da ake magana shine wanda yake aiki dan gobe wanda ke jin tsoron shiga kabari yace innal muttaqina lalle masu takawa fi jannati suna cikin aljannatai wa nahar da kuma koramu fi maqadi sidqin in aka ce aljanna a cikin ta akwai koramu na sha ba mu misali a wurin karatuttuka da yawa musamman a karatun mu na dargo Malam Musa shine cewar anan a duniya akwai garin da aka gina shi akan ruwa garin gaba ɗayan shi akan ruwa yake idan kana shakka ko gugulin kai za ka gansa a ƙasan Italy a ƙasan Italiya da Hausa kenan akwai garin Venice gaba ɗayan garin akan ruwa aka gina shi kisa babu ma motoci a garin yanda za ka tituna da mota suna yawo a Venice babu shi a ƙasan Italy duk zirga zirgan da ake da taxi da a chapa da keke nafi su jiragen ruwa ne suke duk gidaje aka ruwa suke layuka kuma kogi ne kogi masu kyau ba ma kogi mai datti irin namu ba an gane ko yanda za a yi titi haka za a yi kogi ga jiragen ruwa suna zirga zirga za ki je fanta mi sai ki hawo jirgin ruwa za a je tudun wani a hawo jirgin ruwa je kada fara a hawo jirgin ruwa haka aka gina garin irin flying boat din nan to idan dan adam yayi wannan ina ga kuma aljanna wanda mala'iku ke gina aljannan kuma Allah shine engineer shine supervisor ku yi kaza a gyara kaza a yi kaza da umarnin Allah suke ginawa idan ka je nan nan misali a Lagos irin Victoria Island zaka ga gida akan ruwa ina fata an gane dan adam ne ya gina shi kun fahimci wannan abin da kyau to aljanna haka ita ma take tajri min tahtiha al-anharu koramu suna gudana ta karkashin benayen aljanna kale ka kawo kaga yanzu an yi hotel ma a cikin ruwa hotel a cikin ruwa aka yi shi gaba daya kuma komai shi na glass ne kana cikin dashi kana ganin kifaye suna yawo komai glass ne kawai kasan nan glass ne kana ganin kasan shi a duniya fa aka yi wannan abu an fahimci wannan abin da kyau duk wani abu na ruwa kana ganin shi dan adam ne yayi wannan abu to ina ga aljanna Allah ka bamu aljanna Allah ya ce innal muttaqina fi jannatin lalle masu takawa suna cikin aljannatai wa naharin da koramu fi maq'adi sidqin suna cikin wurin zama na gaskiya wurin zaman da ba na ƙarya ba babu ƙarya babu gulma ba munafurci ba hasada ba kyashi ba komai fi maq'adi sidqin suna cikin wurin zama na gaskiya sannan kuma wani abun sha'awa inda malikin a wurin mamallaki sarki muqtadir mai cikakken iko waye kenan Allah subhanahu wataala mai fi wannan dadi gashi kana aljanna kuma kana kusa da Allah Allah ya sa mu na ciki ki sa mu yi aiki tukuru dan shiga aljanna mu nisanci duk abin da Allah baya so dan kada ya samu auta kuma Allah dama shi baya so mu shiga wuta annabi ya fada wa sayyidina abubakar as-siddiq yace Allah na son mu fiye da yanda uwa take son danta Allah ya fi son mu fiye da yanda mahaifiyar mu ke son mu to kaga duk wanda yake maka irin wannan son ba zai so ya saka auta ba sai da in kai ka sa kanka wannan ayoyin da mu karanta wannan karshen suratul qamar kenan ibnu taymiya Allah min sharhama wannan kissan tana da muhimmanci in ba ku shi mu rufe suran da ita rayuwar shi kusan ya kare ta ne a gidan yari a prison saboda rigima da malaman bid'a aka kama shi ya sha shi ga prison ya fito kamar irin Sheikh Bello yabo ina fata an gane ko san Sheikh Bello yabo ko a Najeriya fi kowane malami shiga prison ya shiga prison ya fito a kama shi a sake a kama shi a sake har aka gaji ya taba yin shekara wajen 7 a gidan yari mu hankalin shi a kwance ran da zai fita in prison ma suna kuka har zanga zanga ba sai da malam ya fita ba saboda abincin gidan prison din ma sai da ya canja shi miyan nama ake yasa a yanka ragoran juma a yanka shanu suka ce dan Allah bar malam a prison din nan kuma ya karantar da su to haka ibnu taymiya ya dinga shiga prison ya dinga shiga karshe aka kasa kure shi da hujja aka ce ka a kulle shi a sa shi a prison na har abada life imprisonment kenan da aka yanke masa hukunci aka sa shi a prison ke zanto bai da aiki sai karatun qur'ani ana bada dama a kai masa ziyara daliban shi su ibnu qayyim al-jawziyya ibnu qayyim yace abinda zai baka mamaki mu da muke cikin gari fa muna cikin iyalan mu da ƴan uwan mu da harkokin duniya amma in muka je gidan prison sai muka yafi mu kwanciyar hankali sai muka yi masa kuka ma yana kwantar mana da hankali ku yi ta hakuri abubuwan zai wuce wanda shi ya kamata a dinga rarrashin shi ko amma shi yake ba na waje hakuri wajen tayi zafi to ibnu taymiya ya zanto karatun qur'ani da fatawa aikin shi kenan sai dai sauka 80 fa daga fatiha zuwa nasi fatiha zuwa nasi har sau 80 da ya jiyo a sauka na 81 ya zo daidai wannan suran karshen suran innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malaki muqtadir Allah ya karbi rayuwar shi wannan ka san an yi kyakkyawan tafiya an yi kyakkyawan karshe ya Allah ka sa mu kyakkyawan karshe Allah ka karba mana ibadun mu abin da muka karanta na dai Allah shi ba mu lada inda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ka gafarta mana akwai masu bukatu na alkhairi daban-daban da suke ta rubutowa ya Allah duk wanda ke da bukata na alkhairi karama ce ko babba Allah ka sani Allah ka biya mishi ya ubangiji duk wanda suke da damuwa Allah ka yaye musu ya Allah dukkan mu muna da damuwa kala-kala Allah ka sani Allah ka yaye mana ya Allah muna tawassuli da sunayenka mafiya kyau da sifofinka mafiya kamala muna tawassuli da wannan azumi dake bakin mu ya Allah ka yaye mana dukkan damuwa da bakin ciki Allah ka yaye mana kuncin rayuwa ya Allah ka yarwata mana Allah ka mana albarka duniya da lahira ya ubangiji duk waɗanda ba su da lafiya a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya ka ƙara mana lafiya da imani da wadata ya ubangiji ka albarkaci rayuwar mu ya ubangiji ka yassare mana al'amuran mu ya Allah dukkanin tsanani Allah ka sauƙaƙa mana shi ya ubangiji ka yalwata mana halin kunci da ake ciki a Najeriya Allah ka yaye mana wannan tsadar rayuwa da ake ciki Allah ka kawo mana sauki ya ubangiji ka ba mu damuna mai albarka ya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya ya ubangiji ka zaurar da kasan mu lafiya ka ba mu shugabanni na gari masu kaunar mu masu imani da tausayi ya ubangiji muna roƙonka dan rahamanka ba dan halimu ba Allah ka gafarta mana kurakuran mu اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم تقبل منا صالح الأعمال وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم تقبل منا صالح الأعمال اللهم قضي حوائجنا عاجله وآجله اللهم قضي حوائجنا عاجله وآجله ومن أوصانا بالدعاء ومن أوصيناهم بالدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم